Comrade Abdullahi Yalwa shine shugaban nazarin mugayen ɗabi'u da dakile yaduwar su a kwalejin kimiyya da fasaha na Tatada Ali da ke Bauchi. Yace kyautuwa yayi nazarin ita kanta ƙasar Libya kasancewarta mafaka ce ga bijirarin mutane sanadiyar rugujewar ƙasar ada da kuma kokarin da take yi don daidaita al'amura a yanzu.
To yana da kyau mu yi kokari mu fahimci ita kanta ƙasar Libya da kuma irin mutanen da ake tunani yan Najeriya ne da suka kasance a can. Gaskiyar magana shine daidaito da aka fara samu a ƙasar Libya suna kokarin su rore su daidaita ƙasar su, suke kwashe mutanen da suke ganin cewa bakin haure ne. Babban arzikin Najeriya a nahiyar Afirka shine yawan al'umma, kuma ana amfani da shi a so yawan lokuta wajen cutar da ita. Don haka duk mutumin da aka gan shi mai bakan kala yawancin wurare sai a ce wannan dan Najeriya ne, kuma da yawan mutane kan fake su ce su yan Najeriya ne, alhalin kuma ba yan Najeriyan bane, yan wasu kasashe ne a nan Afirka wanda za su iya zuwa su zama matsala mu ita Najeriya, kuma dole ne a sa ido hukumomi su tashi. Mutanen da aka dawo da su aka zo aka aje hukumomin da suka kamata da gwamnatocin da suka dace, a tabbata na daya yan Najeriya ne aka dawo da su Najeriya. Sannan waɗanda ba yan Najeriya ba to kada a basu su shigo, domin ana iya samun bara gurbi musamman kasantuwan yaduwan kungiyar da ake cewa ISIS a yankin Afirka. Za a iya amfani da wannan wasu gaggan yan ta'adda masu mummunan hatsari a duniya su samu su shigo su samu makafa a Najeriya, su kuma ƙara dagula mana abubuwan da muke fama da su.
Masana harkokin tsaron irin su Malam Hamza Umar Usman ya ce wannan yanayi akwai fargabar haifar da barazana wa tsaron ƙasa. Sannan ya ci gaba da cewa,
to wannan barazana ce ta hakika ga tsaron ƙasa. Gaskiyar al'amari shine irin wannan abubuwa ba a ba da kulawa da su har sai sun zo sun lalace. Gaskiyar magana shine wannan abun ya kamata a ce akwai ido, ana da tarihin duk wanda aka dauko, kuma in ya zo a sashi karkashin kulawa ta security a ga meye take-taken sa menene abubuwa. In ba haka ba akwai barazana wanda ta fi wanda muka fita a baya.
Ta bakin Malam Muhammadu Mutawalle, irin waɗannan mutane ya kamata a killace su domin gudanar da bincike kan ɗabi'ar su.
To wannan barazana ce ta hakika ga tsaron ƙasa. Gaskiyar al'amari shine irin wannan abubuwa ba a ba da kulawa da su har sai sun zo sun lalace. Gaskiyar magana shine wannan abun ya kamata a ce akwai ido, ana da tarihin duk wanda aka dauko, kuma in ya zo a sashi karkashin kulawa ta security a ga meye take-taken sa menene abubuwa. In ba haka ba akwai barazana wanda ta fi wanda muka fita a baya.
Ya kamata waɗannan mutane a samu wani guri, in an kawo su a killace su a su ma a bincike su da kai inda suke a Najeriya din. Kowa ai ya san gidansu, amma bata ne yayi, to sai a gano gidan nasu a basu. Wato kana ɗauki abin kusa a hange shi a nesa, kar su zo ba su da tabbacin abin da suke yi. Gwamnati ba ta tabbatar da me suke ba, su zo su haɗu da irin mutanen ma da ake fama da su a yanzu.
Saura da me gyar kayanka bai zama sauƙin mu raba ba. Zai yi tasiri idan kasashen Afirka za su ɗauki mataki na bai ɗaya akan wannan batu. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.